ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واتقوا الله عباد الله فإن خير الزاد التقوى فاحمدوا الله ربكم أن بلغكم الخيرات والبركات والفضائل بلغكم شهر رمضان واشكروه عليها وعلى جميع النعم فاجتهدوا في طاعة ربكم متسابقين فيه الدرجات والمقام المقيم صائمين بالنية صادقين بالعزيمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون الصيام من أقوى أسباب التقوى لأن فيه مقاومة للشيطان وتضييق لمجاريه من الإنسان ويحمل على التواضع والتعاطف والتراحم لأنه يذكر الأغنياء بحال الفقراء ليشاركوهم ويساهموهم في المعاش والأرزاق كما يعرف الإنسان حاجته إلى مولاه وفقره إليه ويكسب الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله إخواني في الله اغتنموا الفرصة فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله رواه أبو داود والترمذي ومن فطر صائما فله مثل أجره رواه الترمذي ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولوطنكم ولولاة أموركم وإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها ولكل مسلم دعوة مستجارة في كل يوم وليلة رواه البزار وأن لله عند كل فطر أتقى رواه أحمد أكثروا من ذكر الله وتلاوة القرآن وتدارسوا قراءته ومقاصده وتنوروا بهديه في شؤونكم الدنيوية والأخروية فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم إخوتي في الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك يا أخوانا ما سؤال بركة من أطار جدد بودية الله سبحانه وتعالى وأن تشكرها من صدى بيوانسا يتعوي ترى يوم يقام ونين نجوم يومنا من البيار رمضان Hijira na da shekara 445 a gidan miladiya yau 15 ga watan uku shekara ta 2024 wannan khutba ta mu a wannan yini mai albarka juma'a ta farko na wannan shekara a watan ramadan za ta yi bayani ne akan tasirin azumin watan ramadan wurin getta dabi'u idan ba manta ba satin da ya gabata mun gabatar da khutba akan tasirin azumin watan ramadan wurin getta zuciya wanda muka ji cewa babban abin da ake so da kai shine zuciyanka ta tsarkaka ka samu tsarkin zuciya da tsaftar rai wanda wannan shi kuma zai iya naso a gabobbanka sai ka gabubba sun aiwatar da nagartattun aiki. Wannan babban jami'a, jami'an da yake babu irinta a duniya, kaf, jami'atu Ramadan. Wannan jami'a ba ta da buƙatuwar sai ka sai form, ko sai ka yi SSCE, ko sai ka yi JAM, sannan ka samu shiga wannan jami'a. Wannan jami'a da ɗan primary, da ɗan secondary, da ma wanda bai taɓa karatu ba a duniya, da maza da mata, duk Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rijista a jami'ar Ramadan. Jami'a ce wacce take ba ta da buƙatun wahala mai yawa. Wuta ɗaya ne an yi jami'an an gama. Amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana da rabo, to wata ɗayan nan da zai yi zai fito da waɗansu kyawawan ɗabi'u da halaye nagartattu, wanda bayan azumin watan Ramadan kuma zai ci gaba da cin moriyansu, za su getta mishi tsakankanin shi da Allah, za su getta tsakankanin shi da bayin Allah. Ƙauna da soyayya da fahimtar juna da haƙuri da juna zai mamaye al'umma, sai kaga al'umma ta zauna lafiya. Shi yasa kada mu sakaci da wannan babban jami'a. Kada ka taɓa yadda ka shiga wannan jami'a ka fita kai mata shigan zomu, ka shigo a guje ka fita a guje. Mun gabatar da bayani wancan sati cewa babban abin da wannan jami'a take so ka cimma shine ka samu tsoron Allah. Idan Allah ya umarce ka ka daure ka aikata, idan Allah ya hane ka ka daure ka bari. Wannan shine ƙololon manufan da azumin watan Ramadan yake son ya cimma. Rashin cimma wannan ɗin kuma yana izina da wani haɗari da mutum ke ciki. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Imamu Ahmad da al-Imamu Ibn Majah suka ruwaito, yace so da yawa za a samu mai azumi, amma iya rabar shi a azumin nan shine yunwan banza da kishin ruwan banza, don Allah bai karɓi azumin ba. So da yawa akan samu mai ƙiyamul layl, iya rabansa a cikin ƙiyamul laylin hana ido bacci a banza, amma Allah bai karɓa ba. To kaga kenan, idan dai azuminka bai gadar maka da tsoron Allah ba, to azuminka kuma akwai haɗari a ciki. A wani hadisi wanda al-Imamu Ahmad, Bukhari ma ya rawaito hadisin da waɗansu malamai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda bai nisanci ƙaulul zuhr, maganan ƙarya ko shaidan ƙarya, yanki faɗi, kawai ka yanko abu ka faɗi bai faru ba ka ce ya faru, ko kuma abu ya faru ka shafa ma idanka toka ka ce bai faru ba. Manzon Allah ce duk wanda bai bar wannan shaida na zuhr din ba, to Allah ba yi da buƙatun dunya, daina cin abinci ko ya daina shan abin sha. Gara ma ya ci abincin shi kawai, ya sha abin shan shi, ya rage dai kawai, in sun haɗu da Allah, Allah ya ƙona shi a wutan jahannama. To kenan, wanda azumin shi bai gadar mishi da tsoron Allah ba, to kaga wannan akwai barazana ƙwarai da gaske a irin wannan azumi. To haka nan, duk wanda Allah ya taimake shi ya shiga watan Ramadan, ya yi azumi a cikin watan Ramadan, to baya da tsoron Allah kuma ana fatan azumin shi zai gadar mishi da alwara'u. Menene ma'anar alwara'u? Shine nisantan duk abin da zai cutar da kai ranar tashin alkiyama. Shine ma'anar alwara'u. A gefe guda akwai az-zuhudu. Zuhudu shine nisantan abin da ba zai amfane ka ba a gaban Allah. Duk wani abin da in ka yi shi babu wata daraja da zai ƙara maka a wurin Allah, idan ka nisanci wannan to sai a ce ka yi zuhudu. Amma duk abin da zai cutar da kai a gaban Allah ranar tashin alkiyama, idan ka nisance shi to sai a ce wannan mutumi ya yi wara'u. To da haka, idan Allah ya taimake ka azumin watan Ramadananka, baya ga tsoron Allah ya kuma gadar maka da alwara'u, to kaga duk inda ka san akwai fitina, duk inda ka san akwai shubha, ba za ka kai kanka ba, ballantana ka tasirantu da shubha ko ka tasirantu da wata fitina. Idan ana kiɗe-kiɗe ba za ka ce bari in ji an gani me ake yi ba. Idan ana taron maza da mata ba za ka ce bari in ji in gani da waye ke wurin ba. Inda yake akwai fitina, to za ga mutum yana takatsar, yana nisan tsohon da Ramadan ya gaba da muraƙaban Allah sa'ada da wa'u. To sannan azumi yana gadar da haƙuri kamar da muka yi a wancan sati. Haƙuri nake so magana a kai, ba irin haƙuri da kamar satin da wuce ba ne. Amma saboda azumi ya koɗe ka, musamman da rana, sai kaga kana iya haƙuri, kana jurewa zaka ga ana tattaunawa kana da abin faɗi amma azumi ya wahalar da kai baka iya tsoma baki to yanzu haƙuri da nake nufi ana shi ne haƙuri wurin kama baki daga tankawa a cikin dukkan abubuwan da ka ji al'ummarmu ta kasance ba ta da kan gado akwai abin da ya kamata ka iya magana akai akwai abin da bai kamata kai magana akai ba amma kowa a cikin mu yana tsoma baki cikin komai idan aka dauko batun ilimi akwai wanda yake masu ilimi ne su ne Allah ya ce mu tambaya fasalu ahlaz zikri to kowa a cikin mu yana iya tsoma baki a cikin fagen ilimi in aka dauko harkan kiwon lafiya ya kamata mu bar mu ƙwararru a wannan fanni amma kowa a cikin mu yana iya tattaunawa in an dauko batun shugabanci ya kamata mu bar ƙwararru a wannan harkan da suka goge a cikin siyasa su yi mana fashin baki su gaya mana inda aka fito da inda za a amma za ga kowa yana da abin da zai faɗi wannan ya sanya kowa na magana a cikin komai to ya kamata azuminka ya gadar maka da haƙuri daga kamewa daga yin maganganu ba duk abin da ka sani ne za ka yi magana a kai ba ba kuma a ko'ina ma za ka buɗe baki ka yi magana ba haka nan kuma ko da an cutar da kai to ka yi haƙuri saboda ka koyo haƙuri a watan Ramadana saboda za ka ga ga abubuwan da aka yi maka na cutarwa amma saboda kana cikin ɗanɗana yunwa da ƙishin ruwa za ka iya daurewa ka yi haƙuri to haka ya kamata har bayan Ramadana ka zama kana da irin wannan juriya da irin wannan haƙuri shi ya sa ma a cikin hadisi manzon Allah ya kira watan azumi shaharus sabr sannan cikin ababen da ya kamata azumi ya gadar mana kamar yadda muka tattauna wannan sati shine yawan kyauta da yawan miƙawa da yawan sadaka da kuma ciyar da marasa shi shi wannan babi ne yana da kofa guda biyu ko da ka ci da azumi domin ya zo ya ce duk wanda ya ci da azumi lokacin da zai buɗe ya lamunce maka cewa Allah ya baka ladan wannan ya karantar da mutum 100 wani ma karatun shi a radio ake sawa Allah kadai ya san masu amfana da karatun sa wadansu suna kallon rayuwar shi suna kwaikwayon shi Allah kadai ya san wadanda za su amfana to idan ka ciyar da shi Allah zai rubuta maka ladan wannan malamin da ladan duk wanda ya kwaikwayi aikin alkhairi daga gare shi da kai kadai akan gadanka kana iya samun ladan masu azumi 100 ko sama da haka to dan haka ciyar da mai azumi akwai bacci da abinci a buɗe wanda shi kuma shi ne Allah mana to ya yi mana amma ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura da kuma irin kyakkyawan sakamakon da Allah subhanahu wataala ya musu ranar tashin alkiyama da fadin Allah falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ciyar da abinci a yinin da ake cikin tsananin wahala irin halin da muke ciki a yanzu wa zaka ciyar zaka ciyar da miskini zaka ciyar da maraya zaka ciyar da makusanci da makusancinka da miskini da maraya su ne zaka ɗibo wannan abinci in ka tashi zaka ciyar da su to wannan ba dan kadan daraja bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ba shi da rahama shi ma Allah ba zai mishi rahama ba a wani hadisi manzo Allah yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ya kai bawana ka ciyar nima in ciyar da kai wannan yana daga cikin irin kyakkyawan tasirin da zamu tasirin tun da shi a cikin Ramadan wanda wannan ɗabi'a ana farin ta farce har bayan Ramadan cikin irin tasirin da zamu samu da azumin watan Ramadan shine tattauwa akan dukkan aikin alkhairi na rayuwar duniya ko na addini idan kai la'akari da irin yadda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana muna azumi lokaci daya muna ajewa lokaci daya muna tattaruwa a masallaci lokaci daya ko da sallolin farilla ko da sallolin nafili muna tattaruwa a masallaci muna karatun dukkan addini wannan ko ga maza ko ga mata
to wannan yana ƙara dunƙular da al'ummar musulmi su sake ɗinkewa su kuma riƙa bibiyan halin junansu suna gane halin da suke ciki wanda ke da buƙatuwar taimako a taimake shi wanda ke da buƙatuwar addu'a a taya shi da addu'a wanda ke cikin ƙunci ai taron dangi don a yaye mishi damuwarsa to duka dai wannan za mu ɗau izina a cikin watan Ramadan da irin abubuwan da muke yi na ibada a gani a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dama mummune zaka same su wurin kaunan junansu da taimakekeniyarsu da rahama gare su zaka same su kaman gangan jiki guda ɗaya ne idan wata gaba a cikin jiki ta koka to sai kaga duka sauran gabobin su ma sun kamu idan kana ciwon kai sai kaga ido na zubar da hawaye sai kaga abinci ya ce yana tawayen cin abinci baki nike nufi baki sai ya tawayen cin abinci sai kaga kafa ba ta iya takawa sai kaga ciki ma ya yadda ya hakuri da abinci sai kaga dukkan gaggan jikin mutum ya tasirantu saboda gaba daya ta koka shine kan mutum na ciwo ko yatsan mutum na ciwo ko kafan mutum na ciwo ko baya yana ciwo sai kaga dukkan gabobba sun tasirantu da wannan to cikin irin amfani da zamu samu da watan Ramadan shine irin wannan kyakkyawan hadin kai da dunkulewa da taimakekeniya da yi da gaske gurin taimakon juna cikin irin tasirin da zamu samu a watan azumin watan Ramadan shine yadda zamu rika kiyaye lokutan mu ba zamu rika barin lokutan mu suna tafiya a banza ba dubi inda Allah subhanahu wataala ya tsara azumi wannan lokaci na sahur sunan shi wannan lokaci na sallan asuba wannan lokaci na azumi wannan lokaci na bude baki wannan lokaci na tarawih wancan lokaci na itikafi wancan lokaci na kaza bi ma'ana da Ramadanin tun daga farkonta har karshen ta Allah subhanahu wataala ya kakkasa aikace sannan kuma ya samar da waɗansu lokuta kuma na hutu kamar yadda yake akwai lokacin ibada akwai lokacin tafiya aiki a nemo abinci akwai kuma lokacin hutu to haka nan Allah subhanahu wataala ya karkasa mana watan Ramadana to wannan yana baka izina cewa ashe kai musulmi ba za ka dauki lokacin ka kawai a banza ba kai bacci lokacin da baka tsara ba kai fira lokacin da baka tsara ba kai zumunci lokacin da baka tsara ba wai ana son ne musulmi ya zama yana da kula da lokacin shi kwarai da gaske akwai daga cikin manyan malaman mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta masa idan ka kawo mishi ziyara kaman na ƴan uwanta ko na amintaka idan kuka zai ce maka to kai hakuri muna da minti 10 ne tsakankani na da kai yanzu dan haka duk abin da zamu yi da kai minti 10 zamu yi bayan minti 10 nan akwai abin da ya tsara zai bayan minti 30 ce akwai abin da ya tsara zai bi yadda lokacin shi kawai ya tafi a banza ba musamman mun kwaikwayo wannan a watan Ramadan akwai lokacin da zaka kebe wannan na walhani kar kai da wani ya zo shiga tsakankanin ka da wannan walhan wannan lokacin na hutu ne zaka kwanta ka huta bayan azhar saboda ka samu karfin qiyamul layli da karatun alqur'ani mai girma lokacin da ka aje zaka yi karatun alqur'ani mai girma har matanka da ƴaƴanka su yi hakuri wannan ka ba Allah ne zaku gana da Allah ne tukuna zaka shiryo tun kai da mahallicinka Allah subhanahu wataala so da haka nan haka zaka kasa lokutanka wannan lokaci na aikin alkhairi wannan lokaci na fita neman arziki wannan lokaci na ɗebe ma iyali kewa wannan lokaci na zama da yara wannan lokaci na sauraron mutanen gari haka nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa wannan lokacin yace li nafsika alayka haqqan li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu Allah yana da haƙi akan ka kai ma kana gangan jikinka ma na da haƙi akan ka iyalanka na da haƙi akan ka da haka kowa ka bashi haƙin shi gurgudan irin yadda ya dace da haka bai dace a ce musulmi kawai yana tafi bashi da wani tsari a rayuwar shi bashi da wani plan bai shirya komai ba bai tsara komai ba shine sai kaga lokaci yana tafiya wanda al-Imam al-Shatibi yake cewa fa ya bai'atul amari tamshisa bahalala tir kai ce a ce rayuwar mutum tana tafiya a banza a wofi ba tare da ya tsara daga baya kuma ya zo ya bibiya ga abin da na tsara na ci mishi ko ban ci masa ba to haka ya kamata kowane musulmi ya dau izina da watan Ramadan cikin tasirin da watan Ramadan zai mana a zamantakewa shine ka tsara harshenka ka takaita magana kar ka rika yawan batsa ko kuma kar ka rika yin batsa ko kuma kana yawaita turutuwa inda yake bashi da wani amfani mun karanta wancan hadisi a baya wanda bai war kaulu zuhr ko kuma shedan zurba to Allah ba shi da bukatun ya daina cin abinci ko abin sha wannan yana nuna maka yadda zaka tsara harshen ka sai kasance kar ka rika sakin harshen nan a ko ina musamman a watan Ramadana watan tana da alfarma ta musamman to ya kasance ka takaita kalmominka ka zama irin wannan babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kiran shi Sahal bin Hanbaliya shi idan ya fito daga gida sai masallaci kuma kansa a kasa yana ambatan Allah shine waɗansu sahabbai idan sun ganshi a hanya sai su ce algafata malan kalimatan tanfa'una wala tadurru ka ga mana wani hadisi da kaji daga manzon Allah wanda zai amfane mu kai kuma ba za ta cutar da kai ba wannan kalma sai ya ga musu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi daga nan sai ya wuce abin shi to haka yake mata mu takaita taɗi amma irin wannan sakin harshe da taɗi mare kan gado da muke yi to gaskiya bai kamata ba ya kamata a ce mun shiga cikin taitaye mu cikin irin tasirin da zamu samu a watan Ramadana shine danna hushi da mallakan zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗaya daga cikin ku ya waye gari yana azumi to kare ya batsa kare ya fasikanci kare ya jahilci idan wani daga cikin mutane ya dinga ka da fada ko ya zage ka to ka fito karara ka ga ni cewa ni ina azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka ga mishi haka ne malamai suka ce wannan yana nuni akan yadda mutum zai kame fushinsa wani ya zage ka da baitin kana azumi da karama amma yanzu ina azumi wannan kuma yana nuni zuwa ga tawali'un bawa yana nuni zuwa ga irin dangantan bawa da irin yadda yake mutunta al'umman musulmi yana kuma kimanta wato alfarman Allah subhanahu wataala dama can kama kushi da danna zuciya yayin da aka fusata yana daga cikin sifofin masu kyautatawa wanda Allah ya ce wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin kuma a cikin wani hadisi manzon Allah ya ce duk wanda ya danna fushinsa wanda da ya ga dama da ya aiwatar da abin da yake so ya aiwatar to Allah zai kiraye shi a birbishin halittu gabaki ɗaya ran tashin alkiyama zai bashi zabi ya zabi iya horin din da yake so kuma ya zabi iya nau'in horin din da yake so wannan hadisi al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud su ne suka rawaito sannan a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wato shi kakkarfa ba shine wanda ke da kaifi yana daukan mutane yana fada su da kasa ba kakkarfa shine wanda ke mallakan zuciyar shi yayin da ya fushi wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi to a daidai wannan gaban yake jawo hankalin ƴan uwana musulmi cewa gashi muna cikin hali na zafin rana ga azumi ga kuma halin yau ta taso mu a gaba to sai an kai zuciya nesa dan kankanin abu zaka ga zuciyar kowa a wuya a wuya musamman mata da miji a gida kana iya ganin dan kankanin abu ya hargitsa gidan ya yamutsa gidan ai ta sabani ana zage zage musamman ke uwar gida ke la akari da lokacin da zaki ga yawa mai gida ba abu kaza inda hanyar da zaki ga cikin taushi lokacin da aka sha ruwa to ki kirda ji wannan lokacin kar ki bari sai zai fita la'asar ya tashi gari ya duku yana ganin bibbi yana ganin uku ma sai ki ce mishi to za ka fita ba man gida a lokacin nan in baki tatake wani na iya jiwa ma ya zabi ki me sauki ne wani sai ya miki tsaki kawai ya fita ya baki ke kuma in baki da kan gado sai ki ce a to shikenan in baka kawo bare ai da mu da yaran da a zauna haka nan sai ya juya zage ki ce to din gidanku ki zauna haka nan in kar aiko ni to kaga wannan rashin kan gado ne to da haka a kirdadi lokutan da za a rika magana da juna a kirdadi lokutan da za a rika bin bashi lokutan da za a rika ban hakuri lokutan da za a rika kaza kai kuma duk yadda aka kai ga fusata ka to ka danna zuciyarka ta nemi taimakon Allah cikin tasirin da zamu tasirantar shi a watan azumin Ramadan shine wato mu sani cewa fa duk wata ibada ma da kaga Allah shar'anta ta to Allah shar'anta ta ne domin a ambaci Allah duk wata ibada da ka sani ya zo a cikin wani hadisi din da yake wasu daga cikin malamai sun raunana hadisin amma waɗansu sun inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an shar'anta tawafi ne da dakin Ka'aba da Safa da Marwa da Jifa duk an shar'anta su ne saboda a ambaci Allah inna ma ila tawaf bil bayt wa bis safa wal marwa wa min jarat li iqamati dhikrillahi ta'ala an shar'anta ayyuka majlis gabaki ɗaya sa kwanci da farkatan shi saboda ambaci Allah da haka batan Allah shine dabara a cikin al'amarin wato a cikin al'amarin aikin haji to haka nan kuma Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wala dhikrullahi akbar Allah ya umarci annabi ya karanta alqur'ani sannan kuma ya tsaye da sallah sai ya ce lalle sallah tana hani akan alfasha da ababanki wannan na daga cikin tasirin sallah tana hana alfasha da ababan ki amma sai Allah ya ce wala dhikrullahi akbar kai babban tasirin da sallah take yi wanda ya ma fi girma fiye da hana alfasha da abin ki shine wala dhikrullahi akbar ambatan Allah da sallah take gadarwa ya ma fi kuma tasiri sama da hana alfasha da munkari da sallah take yi wannan yana daga cikin fasarwar da akai ma wannan aya wala dhikrullahi akbar ambatan Allah shine kololon abin da Allah yake son a cimma a cikin al'amarin sallah to da haka a cikin al'amarin azumi shima irin yadda za ka rakatana Allah yadda harshen ka zai danye da ambatan Allah subhanahu wataala yana daga cikin irin tasirin azumi sannan abu na gaba wanda muke ga tasirin tuwa da shi da azumin watan ramadan shine yana sa mu tsara zuciyar mu rayukan mu daga bin sha'awoyin rayukan mu yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumi da alqur'ani za su ceto ranar tashin alkiyama azumi zai ce ya Allah ni dinnan na hana wannan bawan daga cin abinci na hana shi sha'awoyin zuciyarsa ci ne sha ne kusantan iyali ne surutai ne marasa kan gado na hana shi da rana da haka ya Allah ina roƙonka ba ni ceton wannan bawan sai Allah ya ce mu azumi to an baka ceton wannan bawan da haka cece shi hakanan kuma alqur'ani shi ma zai ce ya Allah ni na hana wannan bawan naka bacci da dare tun karfe 3 da rabi wani karfe 4 zai tashi yana ta karatun alqur'ani yana ta neman kusanci zuwa ga Allah ya Allah na hana shi bacci da dare ya Allah ka bani ceton wannan bawa daga nan sai Allah subhanahu wataala sai ya ba alqur'ani mai girma ceton bawan da ya salwantar da lokacin shi da watan ramadan yana ta kusantan Allah waɗannan kaɗan kenan daga cikin ababen da ramadan ke gadar mana idan mun wanda ana fatan a cikin watan ramadan ka samu wannan amfanin bayan watan ramadan kuma ka ci gaba da cin moriyarsa to sannan a gurbaje kuma a ƙarshe su magabatan mu yadda suke fuskantar watan ramadan mun sani da cewa wata shida kafin ramadan sukan ta'addu'a Allah ya kai su ramadan wata shida bayan ramadan sukan ta'addu'a Allah subhanahu wataala ya karba abin da suka gabatar a watan ramadan sannan cikin ababen da magabatan mu suka dauki ramadan sun dauki watan ramadan ne wata ne na tsarkake zunubai kamar yadda aka tasgo daga sayyidina Umar idan ramadan ya zo yakan ce marhaban bi mutahhirina min adh-dhunub ma dallalalai da mai tsarkake mu daga zunubai to haka magabata suka dauka shi yasa magabata suka dauki azumin watan ramadan wata ne na yawaita addu'a na neman gafaran Allah da kuma cimma muradu na rayuwa gabaki daya magabata sukan ta'addu'a na neman gafara sayyidina Abdullahi dan Umar idan ya zo shan ruwa yakan rika addu'a rabbi ghafir yana yakan rika yin addu'a Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasa'at kulli shay'in anta ghafiran duk in an zo shan ruwa sai ya rika yin wannan addu'a gani da wancan addu'a da muke yi na bude baki idan mun zo shan ruwa haka nan magabata sukan maida hankali akan alqur'ani mai girma matsayin maida hankali akan alqur'ani mai girma waɗansu daga cikin su sai sauka su daya a so a kowane kwana uku sai sauka su daya waɗansu a kowane kwana 7 waɗansu a kowane kwana 10 kai akwai daga cikin magabata wanda yake kullun sai ya sauka alqur'ani mai girma kai akwai ma magabacin da yake a watan ramadana sauka so 60 zai sauka kamar al-Imam Shafi'i yakan yi sauka so 60 al-Imam Malik yakan yi sauka so nawa duk za da magabata sukan shagaltu da alqur'ani mai girma fiye da yadda kake tsammani suna karatun nan cikin khushu'i suna kuka inda ya kamata ai kuka suna maida al'amarinsu ga Allah suna neman alkhairai to haka nan kuma magabata suna tsawaita sallar tarawih har an tasgo daga sayyidina Umar da ya zabi ta ne bin Aws ne dari ya rika ma mata sallar tarawih Ubay bin Ka'ab yana ma maza sallar tarawih to duk raka'a daya akan karanta aya 30 ne 20 zuwa 30 duk raka'a daya har magabata ma suke cewa idan aka samu limamin da ya karance musu bakara a raka'o'i 8 to ba sa ganin wannan ya tsawaita amma in aka samu limamin da ya kai 10 raka'o'i 10 da suratul baqara sukan dauka to wannan limamin ya dan takaita karatu gaskiya suna daukar shi minal mukhaffifina yana da dan sauki wannan limamin a raka'a 10 ne zai karanta musu izu 5 saboda suratul baqara izu 5 ne to wanda ya karanta izu 5 a cikin raka'a 10 suna kida shi a matsayin wanda ya dan saukaka to da haka mu amfani da wannan dama jama'a musulmi mu karanta qur'ani sosai a cikin watan ramadana alam tara kaifa zuwa na su bashiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane duk masallacin da suke karanta alam tara kaifa zuwa na su daga yau din nan su canza shawara bashiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane babu wani nasin da yake ka karanta wani alamkar kai farwa ne shi ka ji yadda mutane maganan Allah liman ka ji yadda bayin Allah maganan Allah a tsaya a sallah cikin khushu'i da kaskantar da kai amma a zo sallar tarawih ana minti 15 a sallar tarawih raka'a 13 ko raka'a 11 ko raka'a minti 20 ya sa ai zuciya ta rayu da irin wannan ai sai an shagalta sai an wahalar da kai tukuna sannan ake samun daukaka a gurin Allah subhanahu wataala daka idan liman baka yi hadda ba ga alaran mu'mina sun fi dubu a garin nan ka nemi a baka wani alaran mai rika zuwa masallacinka in kuna da himma yi muku izu biyu in ba ku da himma yi muku izu daya amma mutum ya dauka zai karanta alamtar kai ka zuwa nasi ko kuma zai dan tsatsafa lokacin ɗan kananan surori minti 20 an yi sallar tarawih an gama gaskiya kamata mu canza ba ta da magabata bane wallahi magabata ba haka suke yi ba magabata sukan keɓe kansu su yi ta ibada sannan mazansu da matansu ba sa daga kafa sannan kuma suka takaita cin abinci ba sa sakin jiki su yi ta cin abinci magabata da dama idan ramadani ya zo ci biyu ko suke yi ba ci uku ba sannan kuma suna mai da hankali sosai a goman karshe sannan kuma ga wancan abin da muka yi bayani a baya na wato ainihin hakuri na kyauta da miƙawa wannan na ƙararro ne wata lacca ne muka gabatar da ita kafin azumin watan ramadan shine nace to burin amfani da dama in tunatar da mu ita a gurguje da kuma a takaici to kuma a ƙarshe ina roƙon al'ummar musulmi daga ko ina musamman al'ummar musulmi wannan masallaci akan akwai ƴan uwanmu guda biyu waɗanda suka rasu a cikin wannan sati ina jin a ranar litini da daddare aka samu iyalin ɗaya daga cikin masallata a wannan masallaci Alhaji Uba ta rasu aka yi sallar janazar ta ranar talata shi kuma Alhaji Uban yanzu haka in dai ba da aka sallamo shi ba na san yana asibiti yana kwance iyalinsa ta rasu shi kuma jiki ba daɗi aka wuce da shi ɗaya biyu to muna fatan Allah ya gafarta mu wannan baiwar Allah ya karɓi shahadanta to muna cikin wannan alhini da juyayi sai kuma ga ɗaya daga cikin ƴan uwa kuma shine sakataren wannan masallaci Malam Umar Jafar Abbas shi kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a ranar Laraba ya kama hanya zai koma Sokoto inda yake aiki Allah ya jarabce shi da hadarin mota kusan an ce a motan babu wanda ya fita da ka ranar Laraban nan muka yi sallar Malam Umar muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa kuma ina roƙon don Allah al'ummar musulmi a sanya shi cikin addu'a mutum ne na Allah mutumin kirki ne fiye da duk yadda kake tsammani mutum ne na Allah kwarai da gaske mutum ne mai mutunci mutum ne ma'aikaci idan Allah ya hada ka aiki da shi to sai dai kai godiya ba dai ka ci garin shi akan wani aiki ba wallahi dan haka ni dai har yanzu innan ina jin radadin rasa malaka ma tsakani da Allah amma ina fatan Allah subhanahu wataala ya masanya mana da abin da yake zama alkhairi wata ɗaya da suka gabata ya rasa ɗansa akwai haihuwa da aka yi masa ni ne je gidan na sanya ma yaron suna ne mishi tahniki to yaron ya rasu to muna fatan Allah ya sanya wannan ɗa da ya rasu nashi wata ɗaya baya ya zama sutura gare shi daga azaban Allah muna fatan Allah yadda ka karɓi rayuwar shi a watan Ramadan to Allah ka sada shi da rahama da gafaran da kake mummuni a watan Ramadan da sauran mamatan musulmi gabaki ɗaya da haka ina roƙon yan uwa don Allah kowa ya keɓe ya mishi addu'a ta alkhairi ya mishi addu'a ta neman gafara da rahaman Allah subhanahu wataala Allah ya yi mishi ya raba shi da kuncin kabari da azabar kabari da azabar gidan lahira kuma idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tashe mu a tutar masu imani اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها